Jama'a assalamu alaikum. Shirin namu a yau zai doshi garin Takum ne a jihar Taraba, inda kwanakin baya fada ya shiga tsakanin wani saurayi mai suna Awalu da wasu ƴaƴan mahauta. A lokacin wannan fada, wayar hannu ta Awalu ta bata, saboda haka ya kai kara ofishin ƴan sanda a nan Takum. Da ƴan sanda suka yi bincikensu, sai suka gurfanar da waɗannan yara a gaban kotu. Kotun ta bayar da belin waɗannan yara ƴan mahauta bisa sharaɗin cewar za su biya Awalu wayarsa, ko kuma za su samar masa da wayarsa. To amma kwanaki biyu bayan bayar da belin, an yi zargin cewa waɗannan yara sun tara Awalu suka lakkaɗa masa duka, wanda har sai da ƙwaƙwalwarsa ta taɓu. Bari mu je da wani abu ya faru ta bakin Abubakar Musa Mafindi, kawun Awalu.
Sunana Abubakar Musa Mafindi.
Wani Abubakar, wani labari za ka ba mu kan abin da ya faru ga wannan yaron sunansa da duka halin da ake ciki?
Abin da ke faruwa shine ina da wata ƙanwa mai suna Aisha, amma muna karanta da Shugo, sannan tana da ɗa mai suna Awalu. Awalu nan ya samu matsala na ɗan rikici da waɗansu yaran mahauta. Bayan matsalan ta kai su ga ƴan sanda aka shafe.
Ina zuwa kafin kai nisa, a ina wannan ƙanwar taka take, kuma in aure take waye ne mijinta, a wani gari suke?
Na'am, wato ƙanwar na wannan tana aure a Takum ne, sannan sunan mijinta Musa, sannan a cikin garin Takum suke da zama.
A jihar Taraba?
A jihar Taraba.
Muna ji.
Wannan shine abin da ke faruwa, shine ɗanta Awalu ya je ya ɗan samu fitina da waɗansu yaran mahauta. Sannan matsalar ta kai ga taji wajen ƴan sanda zuwa kotu. Sannan daga ƙarshe official manyan ƙungiyar mahauta suka je suka yi belin yaron a hannun kotu.
Na zuwa, wato ba ka yi bayanin wace matsala ba ce, don ba za a gane ba. Matsala tana iya zama kowace iri ce. Menene ya haɗa su da waɗannan mahauta din shi Awalu?
Abin da ya haɗa Awalu da waɗannan yaran mahautan, akwai wani yaro shi da Awalu sun haɗu wajen sayen kaji. Sai fitina ta haɗu tsakanin su, sai ya kai ga suna faɗa da doke-doke. To Awalu yana da ƙarfi, maybe ya kada yaro. Yaro sai ya ruga ya gaya ma ƴan uwansa yaran mahauta. Sai suka zo suka taru a kansa, suka dake shi, suka ɓatar masa da waya. Sai kuma da ya tashi, sai ya je ya gai report a hannun ƴan sanda. Bayan ƴan sanda sun je sun kama waɗannan yara, sun yi bincike, sun samu laifin yaran ne. Sai suka tsare su, suka shaje su zuwa kotu. Daga ƙarshe ainihin shugabannin mahautan suka je suka karbi yaran su a hannun kotu, bisa sharaɗin cewar za su je su biya yaron nan Awalu dan ɗanmu waya kuɗin sa. Wato kotu ta amince ma shugabannin mahauta na Takum akan alfarman da suka nema za su je su zauna da yaro su biya shi kuɗin wayan sa. Bayan sun fita da kwana biyu, yaran mahauta nan da aka karbi belin su sai suka tare Awalu, suka ce masa duk uban da ya daure masa gindi a nan Takum ba za su bashi waya ba, kuma in yi magana za su kashe shi, su kashe uban sa, su kone gidansa. Sannan suna tabbatar masa da cewar ba ainihin cibjoji na Taraba kabilar su ne, kuma duk kotun da aka kai su a Taraba babu wanda ya isa ya tsare su, babu yadda za a yi da su. Wannan shine kuma daga ƙarshe Awalu ya koma ya gaya ma alƙali. Alƙali sai ya ɗauki ma'aikatan kotu ƴan sanda guda biyu ya haɗa da Awalu, suka tafi suka je ainihin mahautan Takum. Da suka je da ƴan sanda daga saƙo daga kotu, sai aka samu ainihin madakin sarkin fawan Takum, sai ya kira su da shi Awalu da ƴan sanda. Ya zai yi wa Awalu tambayoyi kawai, sai ya fara marin Awalu. Da yaransa suka ga yana marin Awalu, sai suka taru a kansa, suka masa duka. Ƴan sanda suka tsere da gudu, suka bar Awalu a wannan wurin. Bayan sun masa duka, ya rasa inda yake, can an jima, mutane suka tallafa mishi, masu sai da kayan gwari suka ɗora shi a mashin, ya dawo gidan babansa. Cikin dire kansa ya buga. A taƙaice dai yaro
buga kamar me kike nufi da buga?
Shi dai yaro jini ya hau kansa, ya zamanto ya zama kaman mentality,
wato kamar ya samu taɓin hankali.
Wato ya samu taɓin hankali. To a dade babansa baya nan, sai ainihin uwar shi da kishiyoyinta sai suka ɗauke shi suka kai shi gidan wani malami. don ya masa ruqiya ko suna nufin aljanu ne
su ba su da labarin cewa dukan sa aka yi kawai dai su sun dauka huka cewa
suna da labarin dukan sa aka yi sai suka ga cewa maybe dukan ne ya hadu da jin so basu ga mana wannan magana basu ga baban ba sai kwana biyu yaro yana cikin wajin jinya a takaice dai ya kasa magana sai muka yi contact da su suka kira ni suka ce min ga abin da ke faruwa sai nace to yanzu su dauko ki daga gidan da aka yi bada magani sannan na nemi numban ainihin shi alkali na kira shi na yi confirming cewa na bincike shi to yayi aka ya tura yaron nan aka kai shi inda aka shuta masa sannan kuma da aka kawo dawo aka bashi labari bai dauki matakin akai ki asibiti ba
aya kai ka samu lambar alkali
wato lambar alkalin na same ta ne turu shi awwalu shi wanda aka shuta mawa shikenan alkali sai yake min shi yana jalingo yana gaban siji koda yan sako suka dawo ba su same shi a kotu ba shikenan sai nace masa to yaron nan dai already yanzu ya hauka ki ka dauki mataki domin komawa takum domin a dauki yaron nan a kai shi asibiti tunda rikici ne yan sanda asibiti ba za su karbe shi ba tare da yan sanda yake min to yana alhamis yana jalingo juma'a yana jalingo asabar lahadi muka yi waya da shi cikin dare yake min yana bali ranan ya bar bali zuwa ainihin takum ranan monday muka yi waya da shi ya rubuta ma DPO na takum takarda DPO na takum ya bada yan sanda guda biyu aka dauki yaro aka kai shi asibiti yanzu yana kunshi yau kwana biyu sannan tunda aka yi wannan ta'addan shin har kawo yau babu ɗaya daga cikin mutanen nan daga kan sarkin fawa har ma daki har waɗanda suke su yan goyon bayan su babu mutum guda wanda ya zo asibiti ko ya je gidan da ake lura da yaron nan domin masa jaji don haka hasali maganan da yake fitowa shine babu yadda za a yi da su da safiyar nan mun yi waya da alkali alkali yace min ya tura jami'an sa su je su yi inviting waɗanda suka yi shooting farko shi kuma DPO mun yi magana da shi akan cewar yana jalingo matarsa tana da matsayi ɗaya tana da rashin lafiya don haka zai dawo idan ya dawo GB zai je ya dauki mataki akan waɗanda suka haddasa fitina ta biyu don haka daga ƙarshe dai na gano cewar alkali da yamman nan sai ya kira kuma baban wannan yaron da aka ce za a kashe shi sai ya hada shi da ma'aikatan kotu sai ya tura shi ya je ya nuna musu gidan da wayannan yara mutanen da suka bailin yaran nan suke to nake masa karyaji domin ya tura shi ne shi ba ma'aikacin kotu ba waɗanda suka zo suka yi baili iya son su domin bai yiwa kaman mutum kaman alkali mai hankali ya bada bailin mutum wanda bai sani ba wanda yake bai da capacity da ya kamata ya dauki bailin a shi an bada shi bailin don haka wannan shine babban damuwar mu wayannan mutane sun nuna mana cewa dai babu da wayannan yaran ba wannan yaro bai da gata don haka in ma sun kashe shi kamar yadda suke fadi za su kashe su kashe ubansa ba abin da zai faru to wannan shine matakin da suka dauka don haka muna mika kukan mu da cewar hukumomi da suke jihar Taraba diga kan cibjoji zuwa commissioner yan sanda zuwa ainihin commissioner yan sanda dake Jalingo zuwa area commander dake lura da takum da kuma ukari da kuma kurmi local government dukka su zama suna da masaniya su dauki matakin gaggawa domin samu wayannan mutane da suka fi karfin hukunci domin hukunta su domin su tabbatar wa duk dan Najeriya yana karkashin doka da oda ne wannan shine roko da muke yi
za a so a san shin shi Awalu wace sana'a yake duk da dai matashi ne da kace bai ma kai shekara 20 ba
shi Awalu dan makaranta ne sannan babansa yana sana'an gwari da kuma harkan kifi musamman dai shi Awalu bai da in ya dawo daga makaranta ya kan fidda albasa yana sai da albasa buhuna wani lokaci kuma yana auna wa mutane wannan dai shine harkar sa na kasuwanci
me kuke bincike asalin wannan rikicin mun koma baya da ya taso daga wajen sayan kaji wani bincike kai har abun ya hada da mahauta tunda kaga lamarin sai da kaji dai ba mahauta suke harkar kaji ba
wato binciken da nan shine shi asalin Awalu ya zo sayan kaza shi ma wannan yaro dan mahauta ya zo sayan kaji to a wurin ne fitina ta hada su bayan fitina ta hada su suka fara doke-doke da junan su daga ƙarshe Awalin ya fi shi ƙarfi ya kada shi da ya kada shi sai ya je ya samu ƴan uwansa sai ya gaya musu sai suka yi zuga sai suka zo suka samu Awalu wannan shine dalilin da yasa suka samu rinjaye akan Awalu suka basar masa da waya suka ji masa ciwo daga ƙarshe magana ta je hannun alkalin nan alkali ya bincike kuma ya tabbatar da yaran mahauta su suke da laifi har ya cika musu waranti ya tura su ruman to daga ƙarshe wakilansu shugabanninsu na mahauta suka zo suka nemi wannan alfarma sannan suka tafi da Awalu gaban alkali alkali ya yadda kuma ya amince bayan sun fita da kwana biyu kuma suka je suka aikata wannan sabon ta'addanci
Abubakar Musa Mafindi kenan masu sauraro in Allah ya kai mu a shiri na gaba za mu ci gaba da jin bayanin nasa. A madadin Nasiru Adamu Alhikaya, Ibrahim Alfa Ahmed ke cewar a huta lafiya.